Jendela Bashka Pernipa.
Idan ka tafi hanyar Katsina sanata Lado shi ya kawo wannan kudirin babaroji burin ba wayannan local government din na cikin birnin Kano ina ne ba a samu wannan matsalar ba mutanen nan ne suka zo suka yi mana arin gizo
ina so in tabbata maka saboda karam ya kai tsawo mu ne akan mulki shi sa ake mana
wadannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa duka za su zo muku ne a cikin wannan shiri hangen dala Masu sauraro assalamu alaikum Ahmad Rabiu Ja'in nake muku sallama tare da farin cikin marabta juna ta cikin wannan shiri hangen dala shirin da kan yi duba na tsanaki kan abin da ya shafi al'umma kai tsaye tare da karbar martani daga bakunan yan siyasa kan tsarin da suka yi imani da shi a siyasance bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashi na 39 na kundin mulkin Najeriya ya amince Watakila namba da jumawa ba al'amura na iya sauyawa kan yadda wasu cikin al'ummar wannan kasa ke fama da halin tsitsi na rayuwa a yanzu domin kuwa gwamnatin tarayya ta bayyana cewa al'ummar Najeriya za su dara dangane da yadda gwamnatin za ta yi duk mai yiwuwa wajen tsamo mutane kimanin miliyan 100 daga kangin talauci a wannan sabuwar shekara a yayin wata hira da manema labarai ministar kudi Zainab Shamsuna Ahmad ta ƙara jaddada wancan batu inda ta ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sha alwashin cewa a wannan shekara ta 2020 bangarorin gwamnati za su yi duk mai yiwuwa wajen ganin an tsamo mutane kimanin miliyan 100 daga kangin talauci a fadin wannan kasa a dan haka ministar take baiwa yan kasa tabbacin ganin wancan sauyi da suke muradi tun a baya Zainab Shamsuna ta kuma ce wajibi ne bangarorin hukumomin da abin ya shafa su ƙara daura damara a wannan shekara domin ganin hakan da aka sanya a gaba ya cin maruwa ta kuma ƙara da cewa yanzu haka babban abin da gwamnatin shugaba Buhari ta kudura aniyar yi shine tsamo yan kasa daga kangin fatara ta hanyar samar da ayyukan yi ga al'ummar Najeriya dama dai tun a baya mun ji yadda gwamnatin shugaba Buhari ta kudure aniyar samarwa da al'ummar wannan kasa sauyin da suka dade suna fata wanda watakila hakan yana da nasaba da yadda za a bunkasa bangarorin al'umma kai tsaye a watannin da suka gabata dai ta kanta gwamnatin tarayya sai da ta sanya wa iyakokin wannan kasa sakata duka dai a wani salo namu dogara da kanmu ba wai da kayan kasashen ketare ba a cewar fadar shugaban kasar da yawa daga cikin al'ummar wannan kasa sun samu sana'a ta dalilin garkame duk wasu iyakokin Najeriya na kan kasa a cewar mashawarci ga shugaban kasa sanata ita enan ya bayyana cewa da yawa daga cikin yan kasa waɗanda a baya ba su da takamaiman aikin yi yanzu haka sun runguma harkar noma domin dai dogaro da kai ita enan yayi wannan bayanin ne a lokacin da yake amsa tambayar manema labarai game da garkame iyakokin wannan kasa enan wanda ya kuma ƙara da cewa sakamakon rufe iyakokin kasar harkar noma ta haɓaka a halin yanzu wanda hakan ya sanya kuɗin shigar Najeriya yake karuwa a kullum sanata enan ya kuma yi kira ga gwamnonin kudu maso gabashin kasar nan kan su mara wa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari baya domin ciyar da kasar nan gaba to sai dai duk da wannan kokari da gwamnatin tarayya take yi bai hana ƴaƴan jam'iyyar hamayya bayyana cewa gwamnatin APC na shirin gazawa ta fuskar jagorancin wannan kasa ba wataƙila hakan ce ta sanya Yunusa Jalo shigowa wannan fili yana ganin sanya Aminu Waziri Tambola a gaba shine mafita ga al'ummar Najeriya
domin ga shugaban kasa a gobe Tambola Aminu Waziri Tambola abinda shi zai zo ya mutar da mu daga cikin wannan kangi da cikin halin da muke ciki
duk kokarin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake gani ba
mu ba mu gani a kasa ba mu yanzu Aminu Waziri Tambuwal shine jagora na gari wanda zai zo fitar da talakawa daga cikin wannan yanayin kangin da muke ciki mu yanzu matasa muke so Aminu Waziri Tambuwal shine matashi
shi matashi ne
matashi ne
shekarar sa 50 da wani abu ko 60 ba
ai Aminu Waziri Tambuwal shine dai jagora ta gari kuma fatan da muke mara a gaba abinda muke so shi Aminu Waziri Tambuwal ga duk sauran al'umma jawoyin sa gabaki daya akwai mu al'umman sa wanda suke nan Kano duk sun koma gida ya ba su jari kowa ya koma garin su jan sun kama sana'a domin haka shine abinda muka duba yanzu
karfa kamanta cewa mulkin jaha daban ko mulkin kasa daban
to ai zai iya rikewa shin dai bana shugaban majalisa ta tarayya a ce kuma bari iya rike shugaban kasa
shugaban majalisa fa daban
ai shine dai zai iya jagora shine dai zai iya jagora a wannan tafiya
amma misali me yasa ba za ku mara wa shugaban kasa Muhammadu Buhari ba
ai mun ga yanayin rawan sa a yanzu mu abinda muke so a yanzu
kokarin da yake ta yi na tallafa bangaren noma da ilimi da sauransu
to ai duk kafin wannan Aminu Waziri Tambuwal shi zai zo yi wannan abu ya fi shi sanin wannan abu abubuwan al'amari kuma shine dai wanda zai fatan zo zai fitar da talakawa daga cikin yanayin al'umma halin da ake ciki a yanzu Malam Ibrahim Kalli a gwamna ta dan takaran gwamna a Kano shine yanzu mu kasa a gaba Malam Ibrahim Kalli ka dubi yanayin Malam Ibrahim Kalli ka dube shi malami ne kuma ga ilimin addini kuma ga boko
misali tunda ka ce malami ne to ku bashi mana ya ci gaba da karantar da al'umma yana samun lada
ai duk da karu malamai ne su muke dawo yanzu su zo su jagorance mu su yafi ma yanzu
Yunus Ajalo daga jam'iyyar PDP da haka kuma bari mu dawo siyasar nan jihar Kano mu kuma waiwayi batun nadin mataimaka da gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi a ƴan kwanakin nan inda wasu musamman ƴaƴan jam'iyyar Hamayya ke kallon wancan nadi akwai lama a ciki amma ƴaƴan jam'iyyar APC ke kallon wadancan nade-nade ana dora ƙwarya akan gurbinta kamar yadda dan Na'udi gidan shanu ya shigo yana godiya ga gwamnatin Kano bisa yadda ya nada Mustafa Hamza Buhari Bakwana a matsayin mai bashi shawara kan harkar siyasa
Mustafa Hamza Buhari Bakwana da ya ƙara mai da shi kan mukamin sa da ya udan shena wanda yake a matsayin CRC wanda ƙara jaddada mai wannan kudirar tashi yanzu an mai da ita CPC mu ne mai girma gwamna godiya akan wannan ga wannan bamu gudunmuwa da yau wannan local government din ta mu ne mai godiya 100% saboda waɗannan jagororin na ƙaramar hukumar Kumbotsa ina mai tabbatar mai insha Allah duk nasarar da muka sa a gaba sakamakon waɗannan jagororin ba abubuwan da ba za mu samu a wannan ƙaramar hukumar tamu Kumbotsa ba
ana magana kamar an samu matsala lokacin zabe kamar jagororin su dan yi bacci kuma kana cewa su ne jagorori
ba wani bacci da suke Mozambique idan ka duba abubuwan da mutanen suke mana aran gido majority wayannan local government din na cikin birnin Kano ina ne ba a samu wannan matsalar ba mutanen nan ne suka zo suke mana aran gido sannan duk jajircewar da duk wanda yake karamar hukumar Kumbotsa aka ce mai yawo dan shanu Manniru babba dan Agundi Mustafa Hamza Buhari Bakwana ya san irin gudunmuwa sun yi iya bakin kokarin su amma sakamakon irin aran gidan da suke mana a wannan karamar hukumar ina mai tabbatar ma duk wanda aka kawo wannan karamar hukumar abin da zai faru kenan wannan muna jan hankali ga magoya bayan mu wannan zaben da za a sake na Manniru babba dan Agundi muna yakinin cewa wannan mazabin da za a saki insha Allah mu ne nasara kamar yadda muke nasara
an ce Manniru fa mutane sun gaji da salon mulkin sa
ina a ga mutane sun gaji da salon mulkin sa gashi nan mutanen nan kullun suna alƙunutu wannan mazabin da za a canza saboda sun san ba su da tasiri ba su da wani komai a wannan madan zuka daukan mun kureken sani su sun san wane ne mai dubu mutanen nan a firgi suke wannan sabon da za sun san ba wani abu da za su samu kuma sannan a haka ina jan kunne ina jan hankali da wasu da suke turo wani sojan haya yake zuwa wannan local government din tamu iya taba mutuncin masu mutunci har suna mafarkin suna tallanta karar wani to ina mai tabbatar da cewa hankalin su ya koma jikin sakamakon wannan wanda suke tallata wanda suke daukowa yake zuwa wannan karamar hukumar tamu yake budin ba za mu lamunta ba idan za ka kawo dan karamar hukumar Kumbotsa ya zo ya talla tallan ma ya kamata a bari lokacin hakan idan ya taso sai a zo a mu yanzu ba wannan ne a gaban mu duk wanda zai zo ya taba mana mutuncin jagora da shugaban karamar hukumar Kumbotsa Kabir Ado ina mai tabbatar mai ba za mu lamunta ba
ba wai ga iya dan Na'udi gidan shanu ba ita ma Aisha Ismail Kumbotsa shigowa ta yi tana yabawa gwamnan bisa yadda ya mayarwa da Hamza ba kwanan kujerarsa
wannan tagoma shi mai girma gwamna muna godiya da jinjina a gare ka domin wannan mai da kujera ta Hamza Buhari Bakwana da honorable Yawo Enshana ka mai da shi akan wannan kujera ta har kujera ta ƙara samun wani mukami mai daraja to don haka muna godiya ga wannan tagoma shi da kai mana mai girma gwamna ba abin da zamu ce da kai sai dai ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi da wannan nake kira ga ƴan karamar hukumar Kumbotsa musamman ƴan mazabar Mariri na Tsamiya da kuma ƴan mazabar Kureken Sani ubangijin Allah kai mu ranar wannan zabe mun tabbatar da cewa daman Manniru babba shine dan majalisar mu kuma shi zai ƙara ci a wannan zabe ba ma shakku akai da yaddar ubangiji
da yake ke mace ce me mata suka samu a tafiyar Manniru da har zake kira su zabe shi a karo nan gaba
alhamdulillah babu abin da zamu ci a karamar hukumar Kumbotsa irin ta 10 da mata suka samu mun tabbatar da Manniru babba ya ba mata jari ya ba mata kekunan dinki an koya mata sana'o'i a cikin mazabata yanzu idan ka zo akwai santa ta koyar sana'o'i da Manniru babba ne ya bude ta a cikin karamar hukumar Kumbotsa kuma mazabin nan 11 duk inda ka zagaya zaka ga wa'annan abubuwan wannan ne ma yasa nake jan kunne ga wani sojan haya da ake dauko ke shigowa karamar hukumar Kumbotsa har yake ikirari akan wani to mu ba mu hana wani ya zo ya fito ya wani abu ba amma ya zama dan karamar hukumar Kumbotsa ne shi ba sojan haya akan 2000 da take iya kai shugaban jami'an tsaro ba dan haka muna gargadi da jan kunne akan duk wani sojan haya da zai dinga shigowa karamar hukumar Kumbotsa ya nemi wani talla mu yanzu ba magana tallaci a gaban mu ba magana jagororin mu ce mu ba mu da wasu jagorori da suka wuce Manniru babba dan Agundi mai girma honorable Hamza Buhari Bakwana Yawo Enshana sune jagororin mu da chairman din mu zakakurin chairman din mu honorable Kabir Ado da tsohon dan majalisar mu na jaha honorable Nazir Zakari Sheka su
ko dai karaya kuka fare kuke zaman nan zargi
ai ba magana karaya ina ga maka yo wasu ƴan kungiya wai ƴan tsirari ƴan kungiya har suke ikirarin wai za su ci zabe ai Manniru babba ba magana cin zabe Manniru babba shine da kujera kuma shi zai ci zabe
Aisha Ismail Kumbotsa daga jam'iyyar APC da yake muna kan wannan layi shi ma dai ifanye Buhari sabon gari Leko waye yana godiya ga gwamna Ganduje bisa nadin da yake yi cikin kunshin gwamnatin sa.
Kamar inda ya dauko jagora honorable Sale Melemo ya bashi mai bai shawara bangaren karba haraji mutanen karamar hukumar Fage Ronkwacin Kwam da Aminu Sulemanu Ngoro da kuma magoyin baya jagoran siyasa ta karamar hukumar Fage Ali Baba a gama lafiya. Muna yi wa mai girma Dr. Abla Umar Ganduje godiya kamar inda ya dauko wannan mai amana dama mun san zai iya shi yasa mai girma Dr. Abla Umar Ganduje mai hanginisa ya dokon wannan bawo Allah nan domin kowa ya san lokacin da yayi karamar shugaban karamar hukuma ya rike amana mai girma Dr. Abla Umar Ganduje ya rike masa amana kuma ya tumake mata ya tumake maza ya tumake dan gogoro ma ya tumake yan siyasa karamar hukumar Fage
wai ana ganin cewa ba wai irin abin da ake cewa giringirin ba ta yi mai
ah idan ka ce ma giringirin ta mai mai
to wai har yaushe ma suka shiga ofishin mabalanta na har azu ana yaban su
to ai mun san wanda mai girma Dr. Abla Umar Ganduje ya dauko ya bashi gudaran nan ai kowa ya san Habibu Sale Melemo mutum ne wanda ya rike amana na baya lokacin da yayi shugaban karamar hukumar Fage ai ya tumake kowa ai an san ana Roman Democracy ya yi ba da ilimi ya yi empowerment ya gina mata sa ya gina mata ya gina to wani ɗan siyasa wanda yake son mai girma Dr. Abla Umar Ganduje shi ya sa muke murna kuma shi ya sa muke yi godiya kamar inda an saka kware a gurbin ta
baka ganin cewa karamar hukuma daban kuma wannan mukamin da aka ba shi ma daban
ah to idan ma daban ai tunda an ganin rawan da yayi ya taka rawa na baya to shi ya sa muke kira mai girma Dr. Abla Umar Ganduje kaga shugaban karamar hukuma yanzu wanda yake kai wallahi mai girma Dr. ba kaga in conclusion da ake da rashin cin zaben da ake a wancan baya wannan shugaban karamar hukuma wanda yake a kwance na gadon bacci insa wani tsohon dan majalisa wanda yayi speaker a shekara guda amma bai amfanara mutanen
Ifanyi Buhari sabon gari daga yankin karamar hukumar Fage a shekarar da ta gabata dai gwamnatin jihar Kano ta kudura aniyar baiwa daliban primary da kuma na secondary ilimi kyauta kuma dole amma ana zargin hakan yana shirin barin bayi da kura musamman ta fuskar kulawa da malaman wadancan makarantu ta hanyar biyan su hakokin su akan lokaci magoya bayan jam'iyyar hamayya ta PDP irin su honorable Gamboli ya ja'an a wannan rana ya shigo yana wasu kalamai ga gwamnatin Kano kan wancan batu na kula da hakokin malaman makaranta
biyan albashin nan yanzu malaman makaranta duk kasar da ta ci gaba malaman makaranta tafi iya bawo kudin albashi akan kari kuma duk karin da za a yi musu su ake fara kara kudi domin da babu malaman makaranta ba za a samu gwamna ba za a samu shugaban kasa ba ba za a samu duk wani matsayi ba sai da malaman makaranta
wai me yasa duk kokarin da gwamnan Kano yake musamman akan bangaren ilimi ba kwa gani ko yayin jami'ar hamayya
to ai yawa ilimin jihar Kano yankan kunkulun bala ta baki yanka shi
tare da cewa za a ilimi kyauta
a'a yanzu ka dubo fa Northwest University fallan kwano ne muke kiraye guda hudu wanda zamanin Sanata Rabi Musa Kwankwaso ba ƙara sasawa ba amma ya kasa sa wannan fallan kwanon guda hudu izo iyanki gaban Northwest University sai wanda wani attajiri kullun ta Allah na ga wannan
attajiri me hujjarka da cewa shi ya siya kuma ya siyarwa da wani
ah wai ba Kwankwasiya ba ko me kake yi wallahi alazimu in Allah ya kawo injini Abba Kabir Yusuf wannan gidan man na kan kwana huturu wallahi sai mun ruguje su
saboda
mun ba iya samuwa da mutanen gurin yanayi mai kyau ba da aka za a gidan mai sai a samu katuwar makaranta a yi a gurin da asibiti sai a yanki gidan mun aka yi haka an taimaki talaka za mu iya barin wannan duk abin da muka gani mu fa dattawa ne matsakaitan dattawa ne na arewacin Najeriya ya za mu dinka barin jihar Kano an maida ta dattawan nan ma an yi musu kudin goro an ce da su dattawan okari
wai yaushe Gamboli ya bar bangaren siyasa ne ya koma injiniyan yanka filaye
a'a ni fa matsakaitan dattijo ne duk abin da naga an yi wa Kano ba daidai ba sai mun zo mun fada kuma malaman primary su ne ginshiki
kai malamin makaranta ne
ni ai dan kishin kasa ne
to sai dai yayin da Gamboli ya ja yan yake wadancan kalamai sai ga Muhammad Nasidi Babba sarkin yakin gwamnan Kano kan harkar ilimi ya shigo yana mai cewa bangaren ilimi ya cancanci al'ummar jihar Kano su yaba wa gwamna Ganduje
domin wannan tarba ta education da girma gwamna yayi ya dauko waɗanda suka cancanta ya ba su harkar ilimi mu fara ta harkar kololuwa ta harkar education a jihar Kano wacce aka sani da ma'aikatar higher education wacce Dr. Abla Umar Ganduje ya dauko Dr. Maria Bunkure ya bata matsayinta na commissioner na higher education kwararriya ce gogaggiya ce akan harkar ilimi bai daya da wanda aka ce ya kai consultant to ya kai makura kenan a harkar ilimi da koyarwa idan kuma ka dauko inda aka dauko matsayi wanda aka zo aka dauko aka ba wa commissioner na education Dr. Sunusu Majidadi Kiru shi ma doctor ne wanda ya kai high matakin registrar in ka kara dauko gangaro kamar shi wanda suke magana akan provost da tsada tirimi shi doctor ya yi yi sabon kure malami ne kuma babban daktar ne in ka dauko daktar Lami Hayyo primary nan ma daktar aka dauko to me kuma jama'ar jahar Kano suke so da kallon magandoje musa karkar education ya dauko kwararru ya dauko jajirtar su ya dauko wanda suka kai makura kan harkar education
amma duk kukan da suke yi na cewa an ce za a bada ilimi kyauta kuma dole kuma gashi har yanzu ba a gani a ƙasa ba ka zo kana irin wannan kambamawa
to ilimi kyauta kuma an bada shi ana yi kuma ana bada shi kuma dole kuma da wannan ne nake so in ƙara amfani da wannan dama ina so mai girma gwamna a waro saboda waɗannan wanda ba su samu tarbiyya a gurin iyayen gidansu na siyasa ba wanda da sun zo da sun fara koyar da su ilimi kamar yadda muke kwada ilimi a harkar tsarin ganduje da su ma ba su zo sun yi waɗannan abubuwa ba kamar misali idan har aka ce yau akwai ilimi kyauta dole ana yi alhamdulillahi ya kamata a zo ai ilimin manya shi ma kuma kyauta dole domin idan har za a yi haka da wancan sai a ware wani bangare da za a ringa koyar da harkar irin sufu lamba da irin waɗannan yaran su aljiji na gutum su kura sun koyi harkar sa nuru tambawu da irin su adapter da harkar ruwa a jihar Kano
amma kenan duk irin gudunmuwar da suka ba ku wannan da ka kira kana ganin ba bita da kulli kuke musu
ba maganar bita da kulli magana ce ta harkar tsarin tallafin ilimi kuma ana yi an ba da su an ba wanda suka dace a jihar Kano ina goyen baya ina kuma tsarin kan harkar ganduje ta harkar ilimi ya taimaka kuma yana ya dauko da su wanda suka dace wanda za su taimaki harkar ilimi a kai ga mafita a jihar Kano sabanin na baya waɗanda ba su iya biyan malaman primary hakokinsu a baya ba ganduje ya zo ya cika
Muhammad Nasiru Babba sarkin yakin gwamnatin Kano kan harkar ilimi shi kuwa Ibrahim Ahmad Umar na jam'iyyar PDC shigowa wannan fili yana bayyana cewa sun gano wasu ayyuka da ake shirin jingina shiga sanatan Kano ta arewa wanda kuma yace akwai lauje cikin nadi
Senator Bello Hayatu Gurzo Allah ya kara masa lafiya shi ya kawo kudirin hanya tun daga janguza har izuwa tsakanin Kano da Katsina
hayyar yanzu sanatan da ake cewa ya kawo wannan kudiri ne yanzu watakila da abun ba haka yake ba da tun an fito watakila an kare
talama Allah ba shi ya kawo ba Senator Bello Hayatu Gurzo shi ya kawo Allah ya kara wa dattijan lafiya idan ka tafi hanyar Katsina Senator Lado shi ya kawo wannan kudirin ba Baro Jibrin ba Baro mutum ne wanda duk sauran sanatoci ko Bello Hayatu Gurzo yana sanata ya girme yayi kudiri ya dauko waya kaza da kaza gani na kawo kudiri kaza kawai Baro ka shiga redio ka rika bugo waya mun kawo kudiri kaza mun kawo kudiri wannan aikin ba nasa bane na Senator Bello Hayatu Gurzo ne dattijan arziki Allah ya albarkaci zuri'a da ko tudun wada doguwa wannan tudda mun kira an ansa duk mun ji irin hayaniyar da ka zo kane mu abinda muka ce mutanen doguwa da tudun wada kada ku kara zabar alasan ado doguwa saboda babu abin da yayi kuma muka ce muna kiran ICPC da EFCC constituency project kamar inda ake shako kowanne sanata da dan majalisa yaje a ga aikin da ake yayi a je a tabbatar aikin da aka ba alasan ado doguwa yayi
kai me yashe da ka cewa
bai ba masa hukunci ai na je doguwa naga babu abin da yayi abin mamaki ka je wai dan majalisa ka zo kana magana wai ka gyara katangar masallaci nawa ne kudin da zai cika tangar masallaci babu abin da alasan ado doguwa ya kawo wannan yankin kuma in Allah ya da ba zai samu wannan kujerar ba sannan a ƙarshe ya Allah ka san mu a da mu kada muke kawo su mai da Allah ka kawo masa mufita insha Allah kawo zai zama babban mutum a jihar Kano da karfin ikon Allah zai
gwamna kuke so yayi
zai yi sanata da karfin ikon Allah duk abin da yake mufita ga kawo ya Allah ka tabbatar da kawo a kujerar ka san mu abba muke kuma Allah ka sa abai ka bi kujerar sa a kotu
Ibrahim Ahmad Umar na jam'iyyar PDC da wannan kuma ku zo mu gangara kananan hukumomin tudun wada da doguwa inda muka jiyo honorable Ala Ado Faskari yana bayyana cewa akwai wasu ayyuka da ake shirin yi musu runto
tsohon dan majalisa na tudun wada da doguwa Alasan Ado ya zo yayi a cikin gidan rediyon nan wannan ya bata mu rai ya kuma bata wa al'umma da ke karamar hukumar tudun wada da doguwa rai
misali ba a iya ganin cewa wasu abubuwa ne da yake ganin an yi su kuma wannan abubuwan da yake fada yayi su sun cancanta sa mutanen wannan yankin na kusa kuma zaɓar sa menene laifin sa
to shi kuma idan har mutun yayi abu a gwamnati duk abin da yayi ba zai kira al'umma su zo su bude ba cikin garin Faska ya ce yayi makaranta ai na yayi makaranta tun kafin ma ya zo yi magana cewa zai makaranta da makarantar mu kuma wanda ya raina yafi karfin shi in ya izo ya nuna mana makarantar da yi ko kuma izo a bude ta
aje ga wasu ayyuka na raya kasa ba iya cewa ko ina babu wani abu da ya taba yi
to aikin da yayi na raya kasa mu bamu gan shi ba abin da nake so in ga miki ya kamata mutanen mu karama kuma tudun wada doguwa mu bambance
honorable Ala Ado Faskari daga yankin kananan hukumomin tudun wada da doguwa amma kalamai irin na su sala kala kawo guda cikin mabiya jam'iyyar APC ya shigo wannan hali ne yana yabawa mataimakin shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa bisa yadda ya ce ya fitar da al'ummar Jigawa kunya.
A Jigawa jam'iyyar APC ta zabi mutanen da suka fitar da al'ummar jihar Jigawa kunya musamman deputy speaker wanda yake wakiltar guri a majalisar dokoki ta jihar Jigawa ya dora jam'iyyar APC a turbar da take ta kirki sannan kuma ya fitar da mutanen karamar hukumar sa kunya wajen ta fuskar wakilci aikace aikacen ayyukan alkhairi da ake yi sannan kuma taimakon dalibai da abubuwan da duk mutane suke da bukata wannan dan majalisa ya jajirce da kowanne dan majalisa zai yi koyi da deputy speaker Suleiman Kadira ina so in tabbatar maka cewa da jam'iyyar APC ta daukaka fiye da daukakar da take da shi a yanzu
kasan su yan majalisa aikin su yi doka ina batun dokoki da za su ciyar da al'ummar jihar Jigawa gaba
to jajircewa sace ta safa aka zabe shi a matsayin deputy speaker a jihar Jigawa kai ka san duk mutumin da ya hau kujerar deputy speaker ka san ba rago bane jahili ba zai zama deputy speaker a majalisa ko ta ina ce ba so da ka jam majalisa ta masu ilimi ce na farko dai gogayyar ka da al'umma jajircewar ka da kokarin ka da kwazon ka ita take kaiwa ka je majalisa mutane su zabe ka ka zama a majalisar sannan bayan ka zama dan majalisa sannan kuma ka sake zama wani mutum da yake da mukami a majalisa
eh misali yanzu ya zuwa wannan lokaci kamar mutum nawa ko kuma wace doka ya bullo da ita wanda zai shafi al'umma kai tsaye
to na farko dai a Jigawa ya kai kudirin da akai wani titi wanda ya tashi tun daga Hadeje zuwa Baturiya ya tafi har Abinabo ya tafi har Kadra ya tafi har Guri wannan titi ya daukewa al'ummar wannan yanki da yawa matsalolin da suke fuskanta domin an samu ci gaban arziki da karuwar tattalin arzikin an samu daukewa mutane manoma da masunta walhalu da dama da suke damun su
Salak Kala kawo dan siyasa anan Kano aje ne dai kungiyar nan ta Seraf mai bibiyar yadda ake kashe kudin al'umma ta bayar da wa'adin kwanaki bakwai ga shugaban kasa da mataimakin sa da kuma gwamnoni da mataimakan su kansu gaggauta bayyana kadarorin da suke da shi kafin nan da kwanaki bakwai kungiyar ta kuma buƙace su da su bayyana da zarar sun karbi wasikar da kungiyar ta tura musu inda za su sabunta bayanan da suka shigar na dukiyoyin da suka mallaka idan sun yi hakan a baya kungiyar ta kuma yi barazanar cewa za ta dau mataki na shari'a ga duk bangaren zartarwar da bai bayyana dukiyar ta ba so da yawa dai akan samu wasu daga cikin tawagar gwamnati musamman ma masu arasi yafa da suke ganin taba gwamnatin tamkar taba su ne musamman da suke ganin su ne suka wahalta wa gwamnatin har ta samu nasara a dan haka suke kallon faduwar su ce baki daya wannan ta sa injiniya Musa Mujahid Zaitawa shigowa wannan fili yana nuna rashin jin dadin sa dangane da wancan umari da kungiyar ta Seraf ta yi
wannan abin ya da wannan kungiya ta yi ba karamin takeici bane kula da doka bata bata dama ta aika haka ba dai kenan na biyu duk abin da wani dan takara dole sai kai declaration of asset dinka a code of conduct bureau wanda doka ta fada kuma wannan santa ta code of conduct bureau ta riga ta bude komai nata online a bude yake
kana maganar doka bata ba su dama ba kai lawyer ne
ina gaya maka ko ni ba lawyer bane abin da na sani na constitution din Najeriya ya zama wajibi in sanar da al'umma ba ta da hurumi na dauka wannan mataki akan gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da gwamnonin Najeriya
kana maganar Seraf ita cewa ta yi da shugaban kasa da mutum kinsa da dukkanin gwamnati da mataimakan su bata kama wani tace shi kadai ba kuma doka cewa ta yi dole sai kowa ya bayyana dukiyarsa kafin ya shiga
kuskuren da suka aikata shine dama kafin ma ka shiga takara sai kai declare din asset dinka a code of conduct ba hurumin ta bane ba
sun yi yanzu sun yi
aikin code of conduct ne ba aikin Seraf ba
ma akwai dokar samun bayanai idan tace tana so duka kowa ya fada menene ne
isa ba saboda kungiya ce ba ta da hurumi da har da ba da deadline
akai ba lawyer bane
ina gaya maka ba ta da hurumi ai ta shigo layin siyasa dole ni kuma matsayina dan siyasa ta shigo hurumi na dole sai na takata
su gwamnonin naku ba za su iya bayyana dukiyar su bane suke tsoro
duk magana da zaka faɗa ai ba gwamnan ina so in tabbata maka saboda karam mu ya kai tsawo mu ne akan mulki shi sa ake mana wannan kuma muna da zargin
ku ba ku ba a baya
wannan kungiya tana da alaka da jami'ar PDP shi sa ake so ai wannan da bata lokaci dan a jan ya tunanin mutane daga tafiyar da harkar tsarin mulki a lokacin da za ta biki al'umma daga wala bangaren shugaban kasa zuwa gwamnoni
kun fa kashe kasar gaba ɗaya murmus kun ciyo bashi kun kashe kasar
zuwa
gwamnatin APC bata ci bashi ba
bashin da gwamnatin PDP ta lalata Najeriya shekara 16 kake wannan magana
trillion 10 PDP ta ci gaba da kuma trillion 30 yanzu
ai trillion zaka ce ba trillion ba
trillion 30
trillion
ya ci trillion 40 fa
ina so in gaya maka alhamdulillah mun dora Najeriya akan dawon da tsarin mulki ya bada dama kula da haƙƙi zahata tiye sai din nan dai duk wani gurbi na sace sace da ake an samu daidaito shi yasa yanzu wannan kungiya ta zo take amfani dan ta karkatar da mutane daga tsarin da shugaban kasa ya ce sai an yaki cin hanci da sharawa sai an tabbatar da talaka ya amfana da roman demokradiya
wai mai talakan ya amfana ne da mulkin nan
ni zaka tambaya
baka ce faɗa
ni wakilin al'umma ne wakilin gwamnati na zo a yanzu
gwamnatin APC ta wata al'umma
ka je ka tambaye al'umma tallafawa jari da aka zo aka yi
ta sarab da ta faɗo maganganu da tana faɗa akan PDP kuna jinjina mata yanzu ta faɗa akan ku kuna ganin ba
ai yanzu PDP ta hijacki din sarab shi sa yin sarab ta juye ta kuma ga shaida ta zo cewa tana takin din gwamnati akan abin da ba horo manta bane
injiniya Musa Mujahid zai tawa kenan ɗaya daga cikin tawagar yakin neman zaben shugaba Muhammadu Buhari
Gendala, Gendala, ba shiga birni ba.
A madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Gwarzo da Khadija Rabiu Indabawa, dukkanin mu karkashin jagorancin shugaban sashin siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim Yakasai. Ahmad Rabiu Jahinda na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.